نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. نعوذ بالله من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساكي ميك أغوديار مغا الله تعالى wadde kaddara rayuwarmu zuwa yau wani na 26 cikin watan Rabi'ul Tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya daidai da 18 ga watan 10 miladiya ta 2025. Yau ba ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi zamu dora akan darasinmu da muke na sati sati a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad wanda yake bakin tasha a cikin garin Azare a jihar Bauchi. Wannan shine zai zama darasinmu na 75 a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafi mai suna Iqadul Afham sharhu Umdatul Ahkam na Muhammad Ibn Suleiman Al-Lahmid. Allah ta'ala ya Yusuf Rahama. Kuma idan ɗan uwa ba su manta ba, mun tsaya kan hadisi na 175 ko da 6 anaka da za mu tashi kan hadisin Abdullahi bin Zaid ko hadisin Abu Huraira wanda yake cewa mai to to ni na kaman babu shi bari zamu karanta sai mu dawo da baya in mun same shi ana wa kaman babu wannan hadisi ko tsallake shi suka yi ko kuma wani abu bai kama da haka. Anan sun masa lamba hadisi na 175 shi da hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim da mu tashi a kansa ya ce an Abdullahi ibn Zaid ibn Asim qala lamma afa id lam yusibhum ma asaba an-nas faqatabahum faqala ya ma'ashar al-ansar alam ajidukum dulalan فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألف الله بي فألفكم بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمن قال ما منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله آمن قال لو شئتم لقلتم حين كذا وكذا أو جئناكم جئتنا كذا وكذا ألا تردون أن يذهب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرتهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه. wannan hadisi an jiyo shi daga wajen Madina, domin shi mutumin Madina ne gabanin a hijira daga Makka zuwa Madina, ana ya musulunta a hannun mai sahabin da manzon Allah ya tura shi ya kai wa mutanen Madina addinin musulunci ya je ya karantar da su, shine wa Mus'ab ko Mus'ab dan Umar. Mus'ab aka tura a lokacin yana matashi ga ainihin dattawa ga masana ga sauransu, amma manzon Allah bai tura su ba, sai zabin Mus'ab dan Umar ya tura shi saboda la'akari da wasu abubuwa. To wannan bawan Allah Abdullahi bin Zaid bin Asim ya musulunta a zamanin wa ainihin shi dan Umar, kuma malamai suka ce shi mutumin Madina ne, yana daga cikin dan kabilar Khazraj, ana kabila ce wadda take sananniya cikin kabilun da suke rayuwa a cikin garin Madina a wancan lokaci. Wannan bawan Allah yana daga ciki, kuma shi fitaccen sahabi ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin abinda ya shahara da shi shine lokacin da aka zo ake maganan irin sallah, ana kokari a samar da wannan lafazi za a yi amfani da shi wajen irin sallah. Sahabbai suka taru, manzon Allah ya ce kowa ya je ya yi tunani ya kawo mana irin abin da za mu yi amfani da shi wajen sanar da mutane cewa lokacin sallah ya yi. A nan lokacin wasu sun kawo kada ƙararrawa, wasu sun kawo buga ganga, wasu sun kawo kunna wuta, wasu sun kawo su abu daban. Duk manzon Allah ya ba su amsan cewa ƙararrawa ta ƴan coci, buga ganga ma ta Yahudawa ne da mutanen coci, kunna wuta ta Majusawa ne. Ya kamata musulmai su samu wani abin da za su yi amfani da shi wajen sanar da junansu cewa lokacin sallah ya yi ko ya shiga. Sai manzon Allah ya ba su ya ce to kowa ya je ya yi nazarin abin da za a yi. To Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Khazraj ya je ya kwanta da daddare, sai aka nuna masa a mafarki irin sallah. Aka ce masa taqulu, ka dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah har zuwa ƙarshen irin sallah. Da gari ya waye sai ya gargada zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya bashi labarin wannan mafarki nasa. Yace ya manzon Allah, jiya an nuna mini kiran sallah a cikin mafarki. Sai manzon Allah yace to wa menene, sai ya faɗi lafazin. Sai manzon Allah ya tabbatar da wannan mafarki nasa, yace wannan shine lafazin da za a dinga amfani da shi wajen kiran sallah. Amma sai manzon Allah yace masa ka je ka koya wa Bilal saboda ya fi ka murya da sauti, kai din baka da sauti wanda za a jiyo ka da guri mai nisa, amma Bilal yana da murya sautinsa ana ji nesa. Sai ce ka je ka koya wa Bilal wannan kiran sallah. Sai Abdullahi bin Zaid bin Asim ya je ya samu Bilal ya koya masa kiran sallah saboda wancan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi. Kunga yadda sahabbai suke da kiyaye abu da kuma bin manzon Allah cikin duk umarnin da ya musu. Kagan wannan sai ce to ai manzon Allah ba ni na samu abun ba, ni Allah ya nuna wa, ni Allah ya min kaza kaza, amma bai yi musu ba. Kuma a gaya masa ga dalili da yasa kai ba za a ce ka ci gaba da kiran sallah ba, muryarka ba ta kai ta wancan ba. Ga haka musulmai kuma ya kamata su zama. Ya haka zo aka ce ga wani aiki wane yayi, to kai karka yi shi. Me burinka? Musulunci ya ci gaba. Ci gaban musulunci kuma zai iya zuwa ta hannunka, zai iya zuwa ta hannun wani. Zai iya zama a dalilinka, zai iya zama a dalilin wani. To in ya zama a dalilin wani, dama babban burinka addini ya ci gaba. Ba za ka ce to dan me yasa wani ne zai wuce gaba ba, a'a ba haka. Su musulmai ba haka suke ba, na gaskiya. Musulman farko damuwarsu ya za a yi musuluncin ya ci gaba, wannan shi ne damuwarsu. Kuma malamai suka ce jarumi ne, domin dukkan ya ƙoƙa da aka yi, ya je yaƙin Badar. Kun ga wannan daraja ce mai girma a cikin sahabbai. Idan aka ce maka kai ka halarci yaƙin Badar, kana da ainihin mai matsayi na musamman cikin sahabban manzon Allah. Domin ana musu kirari da me? Badariyun. Ai wane ya je Badar? Manzon Allah ya ce ba ku sani ba, Allah ya leƙa zukatan mutanen Badar, ya ce musu duk abin da za su yi wannan ba zai hana su shiga aljanna ba, duk abin da za su yi a duniya wannan ba zai hana su shiga aljanna ba. Bai su dan ba za su yi ba ko? Yawa, ba da ka kaddara ka zo wani mai tawili sai ce a to ai ga kake nan, akwai alamar tambaya, to ai ba za su yi ba. Saboda suna kiyaye dokokin Allah, suna kokarin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ne, da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Da haka Abdullahi bin Zaid bin Asim ya halarci yaƙin Badar, ya je Uhud, ya je manya-manyan yaƙen da manzon Allah ya yi. Kuga ba ƙaramin mutum ba ne, ba ƙaramin mutum ba ne, ya da daraja cikin sabon manzon Allah. Shi yasa aka ce malamai suka ce yana cikin fitattun sahabbai, saboda irin wannan matsayi nasa. Ɗaya daga cikin abin da ya fitar da shi ya zama fitacce shi ne kiran sallah. Tun daga zamanin Annabi Hayyu, duk wanda ya kiran sallah lafazinsa ya kwaikwaya. Kaga yana da daraja. Idan kai aiki da mutum, da aiki da abin da wani ya yi, to kana da lada. Shi ma wancan da ka kwaikwaye shi yana da lada. To yanzu lada ne nawa muke da su a duniya? Kaga ba za ka san iya yawansu ba. Kuma duka suna koyi da me? Da karantarwarsa ne. Domin shi ya je karantar da Bilal. Manzo Allah ya ce je ka karantar da Bilal, saboda Bilal yana da sauti, yana da murya. Ko malamai na furu'a suka ce ana so lada ne ya zama mai sayyitan, mai sauti, arifan bil auqati, masanin lokuta. Ba wai mutumin da bai san lokaci ba. Duk wanda zai zama lada ne ana so ya zama yana da murya, kuma ya san lokuta. Ana idan lokacin sallan azhar yayi ya sani, in la'asar tai ya sani, in magriba tai ya sani, in isha tai ya sani. Ya san kuma ya ake fayyace waɗannan lokuta din. Da kashi za su ce an ya kuna arifan bil auqat, ya zama masani ne da lokuta, sayyidan mai murya kuma. Kuma ya zama ya iya kiran sallah din. Ba zai dinga ainihin mai abubuwan da aka hana ba. Kawai misali wajen idgamin ra fi dal, kaza za ka iya yi. Kaman tafhim na mai na lamu ismul jalala, kaman madda da ba a yi. Mutum ya zo ya yi aka bar, wace kai wannan bar ɗin ba ka iya ba. Ka ɗauka abu ne mai sauƙi kiran sallah, yana da wahala. Sai ka je an faya ba. Shi yasa a ƙasashen da suka ci gaba lada ne zuwa ake a yi interview. In ka ci sai a naɗa ka, in baka ci ba a ce karka yadda ka kira sallah, saboda barna za ka yi. A ba ka ga mu kawai in mutum zai haƙa da shi barikancin sama sai ya zo ya dawo kiran sallah. Zai yi zai hayya ala sallah ya makale murya. Hayya ala sallah yana makale murya wai shi wani ne kiran sallah. Ya kamata mu sani addini wallahi ba a wasa. Ko kuma ka ji akubar ko akibar gashi nan dai kowa ina wajen bin da alhalin ne kafin din mai ce ce ɗaurariya ce ko ba'un din mai wasale ra'adin zaka iya mata daure Allahu akbar ba sai kai wani ja mai karfi ba to duka wayannan ya kamata wanda zai yi harka irin na addini ya zama ya san me yake yi to shi Abdullah ibn Zaid bin Asim shine wanda Allah ta'ala ya gwada masa yadda irin sallah take ta hanyar mafarki kuma yazo ya zama shi da shi ake koyi a duniya kaga yana da daraja sosai malamai suka ce wannan bawan Allah ya rasu bayan wafatin manzon Allah gabanin mai halifancin sayyidina Umar wasu kuma suka ce a'a ya rasu ne a lokacin khalifancin sayyidina Umar a garin Madina yana da wajen shekara 61 ko abin da ya kama da haka ya rasu daga wannan ina gwada maka ka je ka dunga tarihin sabai za ka ga ba su haura 60 kai ka duriya ta yaudare ga kadakara kana 57 ka zo kana ta tunanin neman duniya ka tsaya kai abin kirki dan ba lalle ne ka ketare 61 ko da 2 ko da 3 ko har ka je 70 din ba masu zuwa 70 ba su da yawa kana ka kai ta ka tsantsan ka tsaya kai abin da ya dace daga wannan sahabi a iya wadannan shekarun ga abubuwan da ya je yakin Badr ya je Uhud ya je Khandaq ya je waye dan an ce yayi halicci manyan yaƙe da manzon Allah yayi duk an yi da shi yayi karatu ya karanta ko wannan abin ai karatu ne ko yadda yake karantar da mu shejo yace lamma afa Allah yayin da Allah yayi wa manzon Allah alfai'u ai an ce fai'u dukiya ce kaman ta ganima ko dukiya ce ta ganima ba ma kama ba dukiya ce ta ganima wanda ake samun ta ba tare da yaki ba ina fatan fahimta ana samun wannan dukiya din ba tare da an gwamza yaki ba ita ake kira alfai'u to ta yaya ake samun ta lokacin da abokan gaba suka ji cewa musulmai za su kawo musu hari sai su kuma su tsorata sai su fita a garinsu su bar dukiyoyinsu da gidajensu da kadarorinsu da komai so irin wannan dukiya da suka bari ta ake kira alfai'u ganima ce ita ma nau'i ne na ganima Allah ya ce to lokacin manzo ayi shi Abdullah ibn Zaid bin Asim yake cewa yayin da Allah ya baiwa manzon Allah ganima da aka yi a wani rana da aka je yakin Hunayn mutanen suka gudu suka bar dukiyoyinsu da dabbobinsu da kayan abincinsu da gidajensu duk suka gudu saboda Allah ya jefa musu tsoro wannan kuma yana daga cikin mai abin kyautar da Allah ya yi wa manzon Allah manzon Allah ya ce uditu kamsan lam yudhunna qabliko adam qabli ya ce an mun kyauta da abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa wani annabi ba gabanina gabanin manzo Allah ya zo ba a baiwa kowanne annabi irin wannan kyauta din ba to daga ciki sai ya ce nusurtu bir ru'b an taimake ni da jefa tsoro cikin zukatan kafirai tafiyan wata guda in annabi ya ce zai je gu kaza zai yaƙe su wata ɗaya kafin lokacin Allah zai jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan mutane duk za su tsorata wasu kawai sai su gudu to lokacin da suka gudu suka bar wannan dukiyar da suka bari ta ke kira alfai'u ganima ce Allah ta'ala kamar yadda Shabla ɗan Zaid yake faɗa ya ce a wannan rana da aka je yakin Hunayn sai aka samu wannan dukiya ta ganima to bayan an same ta ya ce kasama fin nasi sai manzon Allah ya zo ya yi rabon wannan dukiya a tsakanin mutane ya dinga rabawa mutane ya ce wa fil mu'allafati qulubuhum kuma ya ɗauki wani kaso a cikin dukiyar ya baiwa waɗanda ake rarrashinsu don su shigo cikin musulunci su ne al mu'allafati qulubuhum wanda ake tsammanin in an musu wani alheri in an musu wata sadaka ta zakka wannan zai sa zuciyarsu ta karkata su dawo su shiga addinin musulunci su ake kira al mu'allafati qulubuhum amma shi Abdullah bin Zaid ibn Asim yace lam yu'i al ansara shay'an
amma manzon Allah bai bayo wa mutanen Madina komai ba a cikin wannan dukiya. Duk abin da aka tanada aka samu na wannan dukiya ta ganima take ta raba wa mutane, wannan a bashi kaza, wannan a bashi kaza, wannan an bashi raƙumi 100 shi kadai, wani an bashi raƙumi kaza, haka ya biyo mutanen Makka ya rarraba musu. Wannan abun yace fa ka annahum wajadu fi anfusihim, wannan abun sai so su a cikin ransu susuwa mutanen Madina, sai wannan abun bai musu dadi ba, suna ga manzon Allah kaman bai mai su mai ba, kaman ya ware su, sai basu ji dadi ba. Iz lam yusifum, domin bai ba su wani kaso ba, ma asaban nas, irin abin da ya shafi mutane, abin da ya bai wa sauran mutane su bai ba su ba, bai ba su kaso daga ciki ba, haka wannan abin sai basu ji dadi ba. Manzon Allah sai ya fahimci haka, faqatabahum, sai ya tashi a cikin mutane sai ya musu huduba, ya tayar ya zai musu jawabi. Faqala, yace ya ma'ashar al-ansar, ya ku mutanen Madina, alam ajidukum dullalan fahadakum Allah bi, yace ban same ku ba ba ku da shari'a, mutane batattu akan duhu da jahilci da kafirci, sai Allah ta'ala ya shiryar da ni, ya shiryar da ku da ni, mana sai Allah ya shiryar da ku a dalilin aikori da ya yi cikin ku, ban same ku ba cikin bata, Allah sai ya sa a dalili na kuka zama shiryayyun mutane. Ya kare tambayar su, wa kuntum mutafarriqina, da kuma kun kasance a rarrabe, wancan baya shiri da wancan, wancan baya shiri da wancan, wancan yana fada da wancan, musamman kabila guda biyu, Ausu da Khazraj, kabilun Larabawa ne wanda suke zaune a garin Madina, ba sa gaba ciji da junansu. Manzon Allah ya gaya musu, yace ah, ban same ku ba kuna halin kiyayya da gaba da junanku, fa'allafakum Allah bi, sai Allah ya hada zukatanku a dalili na kuka zama ƴan uwan juna masu son juna, kuka zama bayin Allah na kwarai masu son junanku. Allah bai muku wannan ni'iman ba a dalili na, yace wa alatan, kuma na same ku talakawa, fa aganakum Allah bi, sai Allah ya wadata ku a dalili na, Allah ya bude muku kofofi da taskoki na arziki, kuka samu dukiya ta abanin gona, dukiya ta dabbobi, dukiya ta zinare da azurfa, duka ba ku samu wannan ba a dalili na. Abdullahi dan Zaid yace kullama qala shay'an, duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata magana, qalu, sai mutanen Madina suce Allahu wa rasuluhu amin, yace Allah da manzansa su ne abin amincewa, ana Allah da manzansa su suka fi cancanta mu amintu da su. Duk lokacin da manzon Allah ya faɗi magana, idan za su mai da amsa sai su ce Allah da manzansa su suka fi cancanta mu amintu da su, dan haka mun miƙa wuya. To sai musu tambaya, yace qala ma mana'akum an tujibu rasulullah, to me ya hana ku amsawa, ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Qalu Allahu wa rasuluhu amin, kuka ce Allah da manzansa ne su suka fi cancanta mu amintu da su, kenan an yi kuskure. Qala walau shi'tum kub, da kun so la qultum, da kun ce ji'itana ko kaza wa kaza, ta sai ku ce eh, ka zo mana da kaza, ka zo mana da kaza, ka zo mana da kaza. Bayan ya faɗa musu wannan sai ya ce ala saurara, tardauna, ba za ku yadda ba an ya zahaban nasu, mutane su tafi fishati da awaki, walba'iri da raƙuma, wa tazhabuna, bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalik ku yanzu ba za ku yadda ba mutane su tafi da awaki su tafi da tumaki su tafi da raquma ko kuma ku tafi da manzon Allah waye fi cin riba wanda ya tafi da dukiya ta duniya ko wanda ya tafi da manzon Allah awtarwa haka ce sabbai su mutanen Madina suke ta kuka sun gane sun aikata me kuskure saboda manzon Allah yana tare da su du'a da ake da farkarin Madina ba makan ma yana santa lokacin da zai hijira ya bar garin Makka da ya zo bayan gari yace ina son ki ke Makka amma ba dan wani abu ba da za ina bar ki amma da haka ma sai da Allah ya lalace shi ko yace innal ladhi farada alaykal qur'an daraduka ila ma'ad ce ka sani wanda Allah ya Allah da ya sa maka wannan hukunci sai da wanda ke zuwa ga makon ainihin mai mahaifar sai da wanda ke gida da wannan lallashi mun da Allah ya yadda ya tafi garin Madina ba wanda yana so ba saboda yana son garin mahaifarsa kowa da gani yana so a ce yana zaune a mahaifarsa na ba ta fahimta da haka ya ce musu yanzu ku ba za ku yarda ba mutane su tafi da awaki da raquma da sauransu ko kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidajenku yace laula alhijratu kusare ba dan dalilin hijira ba lakuntu imra'an min alansar yace da ba zan kasance mutum daga cikin mutanen Madina amma hijira ne ta sa na zama dan Madina ba don bayyana da ina ina da ina makansa amma a dalilin hijira ya sa dole shi ma ya zama wannan law salaka an-nas wadiyan yace da mutane za su shiga wani wadi aushiban ko wani tsibiri da salaktu wadiyal ansari yace da ni zan je in shiga kwazazzabo na mutanen Madina da na hau wani wadi na mutanen Madina ko da na hau wani tudu ko tsauni na mutanen Madina yace al ansaru shi'aru ce to ku sani mutanen Madina sune me sune asalin alamomi na addini sun wannasu disaru so kuma sauran mutane kamar dusa ne ina gwada musu irin darajar da mutanen Madina suke da ita kar su yi sakaci su bar wannan daraja din ta kunce musu haka za mutum ba zai gane wannan ba sai ya je irin aikin haji abinda za ka fara tunawa idan ka je wurin ka shiga masallacin annabi ka san wani yana zuwa bai zai san me zai yi hakaito ba a ransa amma in ka je wurin an yanzu an gyara shi an yi shi ta baya ba ka shiga cikin masallaci ba ta baya za ka shiga to in ka zo daidai gunda kabarin manzon Allah yake abinda za ka fara tunawa shi ne manzon Allah ya gaya maka in ka ce assalamu alayka ya rasulullah za a ce masa fulani ibn fulani musallimu alayka wani dan wani ne yake maka sallama manzon Allah kuma sai ya amsa to iya wannan bai shiga ba kai sallama manzon Allah ya san kai ne kai masa sallama kuma ya amsa maka sallamar iya wannan ya shiga daraja shi sa an ka tafi wannan irin waɗannan wuraren ka dinga hakaito irin waɗannan abubuwan ka ga abinda ake neman albarkarsa da darajarsa da matsayinsa gashi ka yi magana ya ji an ce kai ne ɗan wani ka zo kana masa gaisuwa kuma ya amsa maka kuma ya ji kuma ya san kai ne ai ga ka ka samu daraja kai ma za ka yi wa wallahi matsayin manzon Allah matsayi ne mai girma kuma ku ga dusa bannan kowa so yake yi ya samu mai wannan daraja ɗin a ce manzon Allah yana yi da shi manzon Allah yake giya mutanen Madina yanzu ko ba za ku yadda ba mutane su tafi da dabbobi da kuɗi da waye da waye ko ku tafi da ni akwai abin da ya kai ni daraja ne babu waye babu abin da ya kai manzon Allah daraja ya ce to yanzu wanne kuka zaɓa ku bai dinga gaya musu irin matarbarsu idan mutum zai shiga wani wuri shi mutanen wuri in zai je ya tarayya da wasu mutane to shi da mutanen Madina zai tarayya. Mutanen Madina su ne kaza, sauran mutane su ne kaza. Haka kamata mutum ya gane su wayannan, daga wannan sai suka gane irin matsayin da suke da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce musu, to amma ku saurara ku ji, innakum lalle ku satalqawna ba'di asarat, abayana ba'di abayana satalqawna, za ku hadu da asaratu da fifitawa. Yanzu ba kuna ga kamar na fifita mutanen Makka kan ku ba, to wannan ba komai bane. Zamani zai zo in kana raye a duniya zaka ga fifikon da kake mamaki. Yanzu mu mun ga wannan abin ko mutumin wannan zamanin ya gani, dauki karatun boko nan da ake ga yara da basira da ilimi da komai a daukan su aiki, a jabe wani wawa bai san kwa ba a bashi aiki. Asaratu din kenan, eh, wani bai san komai ba, wani ya fita university the first class, wani yana third class an bashi lecture the first class an hana shi, to me zai koya mutane wance, eh, wani shine satakunu min ba'di asarat. A wannan ruwa yace wa umurun tunqiruna, da wasu al'amuran da kuke kiyamarsu. A wancan ruwayan sai sahabbai suka ce, to ya annabin Allah, idan har rayuwar mu ta kai irin wannan lokaci muka tsinkaye kanmu a cikin irin wannan yanayi, yaya za mu yi? Sai annabi ya ce, ku yi haƙuri hatta talaqawni fil hawd, sai kun haɗu da ni a tafkin al-kausara, amma ba za a daina ba. Har ka ɗauka wannan fifikon za a daina shi? A ina, kullum ma abin ci gaba zai ce, saboda nagartattun mutane ƙarewa suke yi, banzaye da shaidanu da wawaye suna da tsuwa a cikin mutane. Daga zai ga abin da ya kamata a yi shi ba shi ake yi ba, abin da bai cancanta wanda zai ga shi ake fifitawa. Duka wa'annan yana daga cikin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari don mu mu hankalta. Kar ka jefa kanka a cikin wata fitina da baka saya za ka fitar da kanka ba. Da Allah ya gaya musu ya ce, inda kun ku dinnan da kuke wannan magana, satalqawna ba'di asarat, a bayana za ku haɗu da fifitawa, za a zaɓi wani a kanku tare da cewa ku kuka cancanci abu sai a zaɓe shi ku a bar ku. Kun cancanci abin amma sai a zaɓe shi ku a bar ku, ba wani abin da za a muku. Sai annabi ya ce musu, to idan wannan yanayi ya zo, fasbiru, ku yi haƙuri, kar ku yi faɗa, kar ku yi zanga-zanga, kar ku yi fito na fito, kar ku yi komai, ku yi ta haƙuri. A wani ruwayan ya ce, ku sauƙe abin da yake a kanku na wajibi, ku roƙi Allah lafiya da zaman lafiya, ku yi haƙuri sai mun haɗu da ku a kan tafkin al-kausara. Ce kuma wannan tafkin al-kausara, inda Allah ya ba mu labari ya ce, duk wanda ya sha ruwa daga ciki ba zai sake jin ƙishirwa ba har abada. Ba wata ƙishirwa da ta dame ku, sai dai ka sha ruwa don sha'awa. Allah ka sa mu sha. Eh, ya fi mun dage yan uwa. Karka ce amin sai ka yi ƙoƙari, sai na yi ƙoƙari. Ina fata mun fahimta. Idan ka ce Allah ba ka kace amin, to sai ka je ka auna su wayancan ya suke yi. Da aka faɗa musu ba amin ɗin kawai suka tsaya ba, kuma sun yi aiki. Mu kuma abin da ya gagare mu kenan yanzu. Eh, ga abin an koya mana shi, mun san shi, amma mu iya ɗabbaka shi ya zama wani ɓangare na rayuwarmu, to wannan kuma ya gagara. Ya kamata ‘yan uwa, wallahi mu dage mu koyi ɗabbaka abin da ake koya mana. Yace fasbiru hatta talaqawni alal hawl, ku ta haƙuri har sai kun haɗu da ni a kan tafkin nan na al-kausara, wanda za a zo a kewaye an jera kofuna a kansa, manzon Allah da kansa yake baiwa mutane ruwa. Aka ce a wani ruwayan manzon Allah ya ce, mutane za su zo bakin gabar wannan tafki ɗin, za a zo kowa sai ya ga waɗansu mutane mala'iku suna koransu, suna koransu. Sai manzon Allah zai ce, ummati ummati, wannan ƴan al'umma ta ce, sai su ce masa, kai baka sani ba ma ahadasu ba'da baka san me suke kirkiro ba a bayanka sai a ce masa kad baddalu wa gayyaru ko kuma kad gayyaru wa baddal sun jirkita addini sun canja shi abinda ka bar su akai ba akai suke ba sun canja addinin sun jirkita shi haka sai a ce masa to sai in yau aka fada masa wannan sai ce fasuhukan 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 ane santani da su ane santani manzo Allah dude da yake son mutane da yadda yake jin tosin al'ummarsa in an fada masa wannan tunda ka canja addini ka jirkita addini annabi ba ruwansa da kai duba abin da Allah ya sufunta manzo Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah yace laqad ja'akum rasul to hakika wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku autar waya kace min anfasa aka sa fata ana cikin wanda yafi ku daraja wanda yafi ku daraja Allah ya kawo shi azizun alayhi ma anittum duk abin da zai sa ku kunci ya sa ku cikin wahala azizun yana masa nauyi a ransa harisun alaikum kuma shi mai kwadayi ne a gare ku duk abin alheri manzo Allah yana muku kwadayin ku same shi sai ce bil mu'minina raufur rahim kuma daga da mu'mine shi rauf ne mai tausasa rahim mai jin kai amma duk da haka in an zo bakin wannan ruwan alkausara yaga al'ummarsa ana kora sai ce jama'a ta ce al'umma ta ce saboda Allah ya aiko shi zo mai jin kai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aiko ka ba sai dan ka zama jin kai ga talikai dukkan ɗan duniya dukkan wanda yake duniya zuwa manzon Allah ya zama sa jin kai saboda me dan Allah ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane yin kaza kana da lada kaza yin kaza za a kama ka da laifi kaza kaga wannan jin kai ne Allah ya kawo wannan abin don al'umma ta rayu rayuwa mai kyau a zauna cikin aminci da kwanciyar hankali kunga ashe ya kamata mu kiyaye to tiya dan adam zai iya samu ya sha wannan ruwa na alkausara shine wallahi sai mutun ya ne sanci bidiyoyi wannan bidiyoyin da kuke ji ake fada da su wallahi akwai bidiyoyin da suke kafirta mutane duk sai mun ne sanci su ai ku ci ga hidimar bidiyanci yana ga kaman zai kai ba inda za ka kai wallahi manzo Allah ya ce duk wani ma'abocin bidiya ba a karban aikin sa sai ya daina ba a karban aikin dan bidiya sai ya aje bidiyar da ka ya kamata ku ne sun ce an ce abu kaza bidi'a ne wallahi mutum ya kokari ne sarta kansa wannan musamman bidiyoyin da suke kafirta mutane wayannan abubuwan da yau muke gani mutumin da shi in ka bi lafazin ka bi rubuce-rubuce ba musulmi ba ne ayyukan da yake ya kafirta shi wai shi ne zai zo ya kalubalanci ahlu sunna a wannan zamani abin zai baka mamaki ka bi littattafai kana duba irin abin da aka rubuta suka gane cewa mai hali irin kaza wannan abun ya mai da shi kafiri ko bidiyancin ne ka masa ba wani abu da ya kamata ya kuwa mu kiyaye mu shiga taitayin mu wani hadisi kamar yadda shi al-maqdisi ya ci faɗa in ci dama ba zai kawo hadisi ba sai wanda aka yi ittifaki a kai da aka ƙarshe sai mu ce mai hadisi ne da aka yi ittifaki wajen imamu al-bukhari da imamu muslim wajen cika ka'idodin da suka gindaya wanda suke amfani da shi wajen karɓan hadisi su tabbatar da ingancinsa ko rashin ingancinsa duka ya cika waɗannan kawa'id ɗin na Bukhari da na Muslim Allah ya datar da mu to sai malai fitar ma'anin kalimat ma'anonin kalmomi da suke ciki afa'a ay arja amwalil kufari ila almuslimina bil ganimat shine mafi kyautuwa ko arzamanin dukiya da yake tsammanin ta kafirai wadda take komawa zuwa ganima ga musulmai shi da abin da na babu labari a farko cewa mai dukiyar da kafirai suka gudu a dalilin tsoron yaƙi sai suka gudu suka bar garuruwansu suka bar gonakinsu suka bar dabbobinsu suka bar abincinsu sai ya zama kaya ne na musulmai wannan kuma sai a mai da shi mai ya zama fai'u na fatan bayanta wa alamu ko ya anna maganin tu fa anna lillahi kumsu to sai ka koma bayanan ko kuma cikin suratul hashr ko ma afa Allahu ala rasulihi ko min ahli alqura azuwa karshen aya to kaga wa'annan wannan hukuncin yake kai kenan sannan sai yace yawmu hunaini da yake nufi da wannan yace gazwatu hunaini shine yakin da aka yi na hunain fa huwa wajin yace in maka san hunaini ba wani wani kwazazzabo ne qaribun min al-ta'ifa kusa da garin ta'ifa yace kilomita 8 ne an yi wannan yaki a shekara ta 8 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabatan fahimta sannan al-ansar da yake nabi da al-ansar yace al-muradu bihim al-mu'minuna min ahli al-madinati yace mu'minai daga mutanen garin Madina min al-aus daga cikin kabilun aus wal khazraj da kabila ta khazraj yace shi'arun ay thawbul ladhi yalil jasad da yace mutanen Madina mai shu'arun sai yace abin da yake nufi shine tufafi da yake bin fatar jikin mutum ana kenan mutanen Madina manzo Allah yana siffanta su da wata irin da wani irin matsayi wanda suke kaman akwance suke a cikin mutane mutane suna amfanuwa da su al-haud ay haudun nabiy sallallahu alaihi wasallam shine haudi na manzon Allah mai tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi umalan sai ya fitar da abubuwa kama haka da farko ya ce al-fawa'idu fa'idodi da za mu fahimta a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ana samun mai tawali'u da kuma gaskiya ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za mu iya fitar da wannan cewa hadisin yana koya mana ɗaya daga cikin fa'ida da za mu samu akwai kaskantar da kan manzon Allah da kuma gaskiyarsa a matsayinsa na annabin Allah shi ne duba yadda ya zo ya ƙoƙarin fahimtar da su suka fahimce shi ya ce musu na biyo mutanen Makka kuɗi na ba su kaza na ba su kaza na awaki da raƙuma amma ku kuma fa za ku tafi da annabin Allah manzon Allah wanda dukka ake son sa wanda duk wanda bai so manzon Allah ba to fa bai da imani ya kuma duk bai taka shi yasa idan ka ji dan bid'a ya ce wa'anda ba sa son annabi to abin da ya faɗa kai kafiri ne shine ma'anar ba zai iya fitowa ce kai kafiri bane amma ya ce sai ya ce me makiya manzon Allah duk wanda aka ce masa makiyin manzon Allah ma'anar shine kai kafiri ne ko muna so mu samu dalili dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku ba zai yi imani ba sai ya me sai ya so ni ko sama da sai ya so ni ya sai ya so Allah da manzonsa sama da komai da kowa shi sa wata ran Umar dan Kaddafi ya zo wajen manzon Allah yace ya annabin Allah duk duniyan nan babu abin da nake so sama da kai in ba raina yake cikin kirjina ba sai manzon Allah yace masa hatta al'ana ya Umar har yanzu baka zama mai imani Umar ya koma ya sake sabon tunani yazo yace ya manzon Allah duk duniyan nan babu abin da nake so sama da kai ko da raina da yake cikin kirjin nan nawa ba na son sa sama da yanda nake son sai yace al'ana ya Umar yanzu ne ka zama zaka yin wani mutum yazo yace maka kai makiyin manzon Allah ne kai kafiri ne a gurin har ka dauka wai wani abu ne rufawa yayi kawai ba kai kafiri ne da ba don fahimta yawa to da haka ya kamata mu gane wannan cewa waɗannan mutane suna kafirta mutane da gangan kuma sun sani ba wai ba sani ba in kai ne baka sani ba shikenan sun sha da kai da haka hadisin yana karantar da mu kaskantar da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gwada yayi kokarin bayyana musu ya wanke kansa sannan kuma ku duba yanda shi ya dauki dawainiyar raba abin da kansa kana shugaba wanda duk duniya kai take fatan ta samu albarka da darajarka ai sai dai kace ku da ware ku raba mutane wannan abu amma shi ya jikinci raba abin da kansa Abdullahi bin Zaid yace kasama bainan nas yayi raba tsakanin mutane kage shi ya raba da kansa ba wanda yazo ya raba wannan abu wannan na gwada maka irin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyarsa sannan cikin hadisin zamu fahimci daraja tawa ta mutanen Madina saboda annabi ya siffanta su cewa duk sauran mutane kura ne sune ainihin me asalin gangar jiki kuma na biyu mutane sun tafi da kayan duniya su kuma sun tafi da wa da annabi kage suna da daraja suna da daraja zikai zuwa ce an barka da annabi ai kai sa ko a yawa amma kage sai kage wani bai san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na fatan fahimta ashe ya kamata dan adam ya kiyaye irin wayannan abubuwa don me don mu gane ainihin me yana daga cikin fa'ida mala yace fi hadhal hadith a'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'allafatu qulubuhum min al-ganimati allati ganamuha fi ghazwati hunain yace a cikin wannan hadisi muna fahimtar cewa manzon Allah ya dauki wannan dukiya ta ganima ya biyo waɗanda ake rarrashin su tsammanin cewa wannan aiki da aka yi na ba su dukiyar za ta sa su shiga musulunci ta alifan qulubuhum domin rarrashin zukatan su ashe kenan in kana tsammanin wani mutum zai iya shiriya zai iya barin abin da yake babu laifi ka kyautata mu'amala gare shi ka kyautata mu'amala da zamantakewa da shi ci zaman da Allah ya fi kowa samun mabiya domin shi a wajen mu'amala mutane suke karɓan addinin musulunci ba wai a wa'azi ba mu kuma kun gani sai a wa'azi wa'azin ma saboda yawanci mu masu yi ba ka tafai muke aiki da shi ba kaga abin ba ya tasiri ma ku eh gaskiya ne masu faɗa ne yawanci faɗa ne menene infrared ya ce idan rikicewar duniya ya zo za a zama malamai su yi ta ga yawan magana amma sai me sai rashin aiki ko kaga ga surutu ga komi amma aikin ya yi karanci wannan karancin aikin sai ya sa ba kowa zai iya aiki da abin da kake faɗa ba to shi asalin tsabar saboda aikin da yake duk wanda ya ganshi ya tankafi addinin musulunci wani ya tankafi addinin musulunci saboda kyauta da annabi ya masa mu kana da kuɗi sai dai ka koyi ka ci abin ka kai daya ba za ka iya kyauta a wani ba to da mutum zai fahimce ka wani ya shiga musulunci saboda abinci da aka bashi wani ya shiga musulunci don kuɗi wani sahabi a wannan hadisin an bashi raƙumi 100 ya koma ƙauyensu ya ce na zo daga wajen mutumin da bai jin tsoron talauci ya ce kun ga raƙuman nan guda 100 duk shi ya bani kai yanzu gana da 200,000 aka ce gaba da 50,000 kai ai zai kare zai kare zai kare gari za ka yi abin zai kare ku yawa shi za mutanen farko suka mori duniya mutumin yanzu kuma duniya ce take morarsa dalili shi ne yanzu da bari ba da ƙaramin misali da duk gidan da kaje ba a yin tuwo kowa a samu sa kwana sa wani ya ce katuwa za a zuba kowa ya zo ɗiba shi yanzu ba talaucin zuciya ta mamu mai gida da nasa yaran gida kowa da kwana sa idan ya kowa ya cinye nasa shi kenan in ba ko ya zo sai za a san ya za a yi da shi ba yadda za a samu masa abinci yawon ko kuma a ce a yi masa taba turan ko ba ka aiko za ka zo ba wani babu abinci sai kwana da yin waje ba. Ga ga duk irin wayar da abubuwan mu yanzu duniya shi sa take moran mu. Duniyar mu take mora, ba mu muke morarta. Su kuma da duk abin da za a yi ana aji ana tunanin wani zai zo mai bukata. Ba sa jin tsoron talauci. Dan ba su yarda da shi ba. Mu kuma yarda da shi sai yake bin mu. Kuma kullun kiransa muke yi. Ai ba wuce yace dubai kiran babu. Yace babu kama ce da yadawo. Za ta da ciki. To mu kullun kiran da muke. Babu 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 to yiyera. Sai mu zauna da babu. Kullun kana rayuwa cikin wannan masifa din Allah ya kare mu. To yace an yi musu haka dan arara shi zuciyarsu wa targhiban fil islam da kwadaitar da su shiga musulunci wal muallif yace sannan yace shi walan da ya rubuta littafin da kara hadal hadith ya ambata wannan hadisi fi kitabiz zakati a littafi da yake batu akan zakka ma annahu laysa lahu mai ta'alluqun fi kitabiz zakati ta da cewa bai da alaka babi na zakka walakin me mala yace an kawo shi dai saboda me saboda a nuna maka yadda manzon Allah yake rarrashin zukatan mutane akan abin da yake na rayuwa da kuma da abin da zai samu mutane bayan sun mutu da abubuwan da za su zo na fatan fahimta don me don a rayar da musulunci don kuma a nuna buwaya irin ta addinin musulunci a gwada maka addinin musulunci yana da buwaya da haka in an samu dukiya za a raba ta mutane su samu su fita a cikin kangin da suke ciki ma ga mu ba da zamani babu wannan abu na fatan fahimta mala yace malami sharhi kine yace faqad sulfal ulama'u yace malamai sun yi sabani shin me sabanin su za a dauki dukiya irin ta zakka ko ta fai'u ganima a baiwa waɗanda ake rarrashin zuciyarsu a wannan zamani malai yace alal qawlai ala qawlai akwai wannan abu sab magana guda biyu magana ta farko yace anna samu samul muallafatu qulubu yace lalle labo ko kaso na waɗanda ake rarrashin zuciyarsu dan su shiga musulunci kada sakata ba'da wafatihi alayhi salatu wassalam suka ce wannan wannan gaba din ta riga ta salaya bayan rasuwar manzon Allah mai kira da aminci Allah su buta gare shi yace sabbin bayan wannan yace wa hadha masabu abu hanifa yace wannan ita ce fahimta ta imam abu hanifa nu'man bin sabit wa qalu li anna al ma'na yace domin abinda yake nufi allazi li ajalihi kanu yutuna a dalilin sa ake basu wannan zata kad zala bi izazil islam yace ya gushe da samun buwaya ta musulunci yanzu musulunci ya bunkasa ya buwaya saboda bunkasar musulunci da buwayarsa ba inda wani mutum zai shiga musulunci har a ce ana jin tsoro ko a ce ana tsammanin wani zai zo ya masa barazana amma ana yi har yanzu ko yau wannan ko me yasa ake saboda rashin tsarin musulmai yanzu bari mu baku misali ƙungiyoyin ahlus sunna duka ba wanda suke da wani tanadi takamaimai na musamman wanda aka yi shi dan wanda ya musulunta babu yau ga wani mutum ya musulunta a ce jama'atu izalatul bid'a ta ajiye wani tanadi na musamman dan waɗannan mutane babu shi sai ma ya rasa ya zai yi ana bayarwa ai malar ko wannan ai ya ishe su ishara wannan jawabin da muke ko ya ishi shugabanni ishara su koma su yi sabon tunani su samu jama'a su kafa wayannan committee ne wanda za su kula da sabbin musulunta a yi gidaje a yi guraren sana'a a samu lauyoyi da in wani ya zo ya ce ɗansa bai kai shekarun da zai musulunta ba ba ruwan shugabanni lauyoyi za su je su cigaba da hidima da wannan hidima ba ga gado babu wannan abu yau ko in aka samu wani yaro yace zai shiga Christianity kafin ka farka komi ma an tanada masa komi abincin da zai ci rigar da zai saka karatun da zai yi gurin da zai kwana komi sun tanada asibitin sa duk sun masa mu ne kawai muke rayuwa wasu iri kuma ga masu ilimi a cikin manyan mutane masu ilimi sai ga ana ta rigimar abun da ba shi kamata ku yi rigima ai ta bata tunani tunani na biyu da zan jefa mana shine wacce kungiya ce ta taba tunanin ya za mu yi da kuraman mu ba su iya karatu ba wanda makamu za a iya faɗa masa da baki ya ji ko ya kiyaye amma kurma ya za a iya san wannan alifun ne wannan ba'un ne wannan ta'un ne wannan sa'un ne wannan ake hadawa ya bambance consonants da vowels ainihin sounds ya kiyaye su ya zo ya iya hada kalma ya iya tada baki ya iya karantawa eh a college kai kake shi kai kake a shi ya kai ai ba shi bane wacce iyayensa ne suka kai shi ka gane akwai wata kungiya da tace bari mu tuna ba cikin mu akwai wasu set wasu jama'a wanda suke da bukatan ilimin addini ya kamata mu shiga hidimarsu kuramai da makafi da guragu da sauransu in banda Allah ya albarkace kuramai mutane ne masu son juna masu kokari ba da baka san mai ina za su yi amma yanzu gaga sun yi makaranta kamar mu anan duk wani kurma da yake garin nan yanzu sun koya masa karatu sun koya masa karatu na boko kuma yanzu suna kokarin yin mai karatun alkur'ani ko a cikin satunan naga wata yarinya tana gasan karatun alkur'ani da hannu tana yi eh ka gani na tuna dai a kowane lokaci Malam Isa ya guda wani bawan Allah Malam Abdulwahab wannan mai harkar magunguna musulunci nan ya taba kokari wajen samar da Qur'anan da za a iya karantawa garkashin ofishin matar gwamna amma wani abu ma bai yi ba saboda masifar tsadar littattafan tsadar su bai na musulmai su ya kamata musulmai su gane irin wayan na abubuwan muna da kalubale mai yawa a cikinmu kuma ba ma tunanin ya za a yi mu magance matsalolin mutane ba ma tunani za na ce mata sun yawa ana ce ba an kasa aurensu to ya za ku yi kuna musulmai ba za ku yi tunanin ta ya za mu samar da sana'a a matasa mu buɗe kofa da za su aure su yi aure ba yaro zai aure ne baya da sana'a ha manzo Allah ya ce mai ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata mai alba'a Malamai suka ce ma'unatin nika abinda ake daukan dawainiyar aure shine mai sana'a ba ka da sana'a ba ka da abin da za ka ga duba mu da wannan sai kuwa ya kamata mu je wa fada da tunanin mu wala karka bar tunanin ka ya tsaya iya gun nan ko iya wa'azi da ake a'a ka dinga tunani mai zurfi akwai al'umma nau'i kaza a cikin musulmi ya za a yi a taimaka musu akwai jama'a kaza ya za a yi a taimake su a Sudan an taɓa yin wani program ta ji na ta faɗa wannan wata ƙungiya take so ta aurar da mutum 5,000 sai ta yi kira waye yake son aure kanin maza da mata sai suka taru sai suka ce to ga sana'a ta dinki za a koya maka telanci za a baka keke duk wanda ya zo ya rijista maza da mata aka zo suka yi rijista saboda mutum 5,000 kafin ka farga sun iya dinki irin wannan rigar ta Sudan mai fadin nan mai fadin hannu wannan jallabiyar ta su ba irin ta suke yi sai aka ce su dinga fitar da ita kasar waje suna biya kafin ka farga kowa ya samu jarin da bai gaza dala 5,000 ba kuma an baka keken an baka yaduka ka je ka ciki ba dai mu kwa a Najeriya wani ka bashi wani marari na sana'ar eh sai dai je sai ya sayi mashin ya ta yawo a gari eh Allah ka shirye da mu Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tait
waki anna wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yadhillu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin